Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a yau. Ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da abokiyar aiki na Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan daren naku na yau Laraba, 5 ga watan Fabrairu shekara ta 2020. A cikin shirin za ku ji irin matakan da gwamnatin tarayyar Najeriya ke dauka don kawo ƙarshen matsananciyar hali da 'yan gudun hijira ke fuskanta a ƙasar. Daga bisani za mu kawo muku labaran tamola amma a takaice. Idan kuma Allah ya ba mu iko, za mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine, wai shin menene ra'ayinku game da kuɗaɗen da ake cewa marigayi Sani Abacha ya sace da kuma yadda ake amfani da su idan an kwato su? Lambar dai kamar kullun ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. A yau Laraba za a kawo ƙarshen shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump da ake tsammanin wanke shi daga zargin wuce gona da iri a gudanar da aikinsa da kuma yi wa majalisa karen tsaye. Wakilan Majalisar Dattawan Amurka za su hallara da yammacin yau domin kada ƙuri'a ƙarshe a matsayin masu yanke hukunci a shari'ar makonni biyu bayan amincewa da Majalisar Wakilan ta yi da daftarin doka biyu na tsige shugaba Trump. Kafin a iya tsige Trump daga kujerarsa, tilas kashi 2-3 na Majalisar Dattawan 100 sun kada ƙuri'ar goyon bayan samunsa da laifi. Amma jam'iyyar Republican ta Trump tana da rinjaye 53 a kan 'yan Democrat masu 47. Haka zalika babu wani ɗan jam'iyyar Republican da ya nuna a bainar jama'a cewa zai kaɗa ƙuri'ar tsige shugaban. Haka zalika babu wani ɗan jam'iyyar Democrat da ya ce zai rabe daga jam'iyyarsa ta hanyar kaɗa ƙuri'a don wanke shugaba Trump. Wata kotu a Afirka ta Kudu ta ba da sammacin kama tsohon shugaban ƙasar Jacob Zuma bayan da ya yi ta ƙin bayyana a gaban kotu domin fuskantar shari'ar zargin cin hanci da rashawa da aka daɗe ana yi. A shekaru 2 da suka gabata, tsohon shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya yi iya ƙoƙarinsa don kaucewa fuskantar shari'a kan tuhumar cin hanci da rashawa da ta shafi yarjejeniyar makamai da ake zarginsa da yi a shekarar 1990. Bayan fara shari'ar a wannan mako, sai Zuma ya yi wani abu na daban. Ya aika da takardar ta hannun lauyansa zuwa babban birnin Pietermaritzburg, inda ake shari'ar ya baiwa alƙalin takardun cewa ba shi da lafiya. Lauyan da ke sauraron ƙarar, Dali Fili, ya bayyana cewa aiki ne na yau da kullun a wannan kotu da kowace kotu da ke gudanar da shari'ar masu laifi. Idan har wanda ake tuhuma bai halarta ba, idan wanda ake tuhuma ya gaza samar da takardar shaida aikin likita ba tare da wannan shaida ba, wannan kotu za ta iya bada sammacin kama shi. Duk da cewa ƙasar Kenya ta haramta kaciyar mata a shekarar 2011, al'adar ta ci gaba a wasu ƙabilu. Shugaba Uhuru Kenyatta ya yi alƙawarin kawo ƙarshen kaciyar mata kafin shekarar 2023, shekaru 7 gabanin ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙayyade don dakatar da wannan al'ada a duniya baki ɗaya. Masu fafutuka duk da haka sun ce ana buƙatar ƙarin ɗaukar matakai, yayin da miliyoyin yara mata har yanzu suke cikin haɗarin fuskantar wannan al'adar. Ƙasar Kenya ta haramta kaciyar mata a shekara ta 2011, amma wasu ƙabilu kamar Masai har yanzu suna ganinta a matsayin al'adar gargajiya ga mace kafin aure. Majalisar Dinkin Duniya ta ce ɗaya daga cikin 'yan Kenya biyar da ke tsakanin shekaru 15 zuwa 49 an yi musu kaciya. Masu fafutukan sun ce ana buƙatar ƙarin faɗakarwa don cimma burin ƙudurin na Majalisar Dinkin Duniya na kawo ƙarshen kaciyar mata a duniya nan da shekarar 2030. Amurka ta ce za ta dakatar da bayar da takardar izinin shiga ƙasarta ga 'yan Najeriya har sai ƙasar ta inganta matakan tsaro a wajen bayan da fasfo ɗinta. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da ministan harkokin wajen Najeriya a jiya Talata, kuma ya ce yana da kyakkyawan fata. Ministan harkokin wajen Najeriya Jeffrey Onyema ya bayyana cewa a wannan sanarwa ta zo masa a daban mamaki, sai dai ya ce Najeriya za ta ɗauki matakan gyara tare da samar da hanyoyin da za mu gabatar da tsarin samar da bayanai ga Amurka da dukkan ƙasashe membobin ƙungiyar hukumomin ƙasa da ƙasa na Interpol.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai babin rahotanninmu, inda gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce a shirye take ta inganta rayuwar 'yan gudun hijira da ke sansanonin 'yan gudun hijira a ɗaukacin ƙasar, da kuma gina gidaje don waɗanda suka rasa matsugunninsu a sanadiyar ta'addanci na ƙungiyar Boko Haram. Hajiya Sadiya Faruk, ministar ma'aikatar jin ƙai da cigaban ƙasa, ta yi mun ƙarin haske a kan yadda ayyukan ke gudana.
Kwarai da gaske akwai abubuwa da yawa a wannan mutane suna sansanona daban-daban a wannan yanki na arewa maso gabashin ƙasa, musamman ma a jihar Borno. Kuma ana kai masu tallafi ta hanyar kayan abinci, kowane wata akwai yakacin kayan abincin da ake kai masu a ƙarƙashin hukumar da ake kira hukumar kai agajin gaggawa wadda take ƙarƙashin wannan ma'aikata. Ana ba su maganin nuka, akwai wurin ba da magani da kula da lafiya a wannan sansanona. Kuma ana taimaka masu ta hanyar ma yanda za a koya masu sana'a inda suke nan don su iya yin wani abu da za su samu kuɗi suna shigo masu. Yaransu ma ana taimakawa da sauran ƙungiyoyi na cikin ƙasa da na waje a ga cewa an ba su wani abun nan na ilimi da za a ilmantar da yaran da suke cikin wannan sansanona.
To yanzu ya cewa tun bayan kama aikinki da kika shiga a ofishin da kike yanzu, kin ziyarci wasu sansanin 'yan gudun hijira a cikin ɗaukacin arewacin Najeriya kuwa?
Kwarai da gaske mun tafi ƙasar Adamawa. Nan can ma akwai waɗanda ambaliyar ruwa ɗin nan ta shafa, mun je mun duba su. Mun je ta kanta jihar Borno ɗin mun duba su, kuma muna da ƙudurin zuwa sauran sansanona. Mun je jihar Zamfara, ko da yake su waɗannan mutane jihar Zamfara ba a sansanona suke ba, suna cikin gidajen mutane. Mun je mun kai masu agaji. Akwai ƙudurin na a ga cewa mun koma mun yi abin da wannan ma'aikata za ta fuskanta yanzu, shi ne taimako na dindindin, yanda za a ga an mai da mutane gidajensu inda tsaro ya tabbata, kuma a ga cewa an taimaka masu da sana'o'i da za su iya riƙe kansu. Insha Allah nan ba da daɗewa ba zan je jihar Borno a muƙaddamar da foundation na gidaje 10,000 da gwamnatin tarayya ta bayar. Na a ga cewa an je an gina waɗannan gidaje a jihar Borno, da kuma a wuraren da za a koya wa mutane sana'o'i.
mutane da suke nuna cewar akwai matsaloli da suka shafi na kai cin zarafin mata da kananan yara a waɗannan sansanoni, me kuke yi dangane cewar kun shawo kan wannan matsala?
To gaskiya ana iya kashin kokari saboda duk waɗannan sansanonin muna da jami'an tsaro, muna da jami'an kula da waɗannan wurare, kuma duk inda aka samu rahoto na irin wannan ana bincike, kuma aka samu ana mika mutanen da suka yi wannan laifi ga jami'an tsaro ko ga hukuma. Wannan abin takaici ne.
Hajiya Sadiya Faruk kenan, ministar ma'aikatar jin kai da cigaban kasa ta Najeriya, a wata tattauna da muka yi da ita jiya Talata a nan ofishin a nan ɗakin watsa labaran a nan birnin Washington DC. Masu saurare, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu ba ku dama don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku, amma kamun nan bari mu dan shakata da wannan faifan.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka 1 sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To, mun samu kira mu na farko daga jihar Niger. Wake magana?
Ibrahim ne wanke hula a garin Mai Gode a Cimba.
To, Malam Ibrahim, muna jin ka.
To, masha Allah, lalle game da ainihin waɗannan kuɗaɗe na margaye a Abacha, shi ma dan daidai da rayuwa ne, shi yasa ake tsananta akan wannan al'amarin.
To, kana ganin inda yana raye kenan ba za a yi bincike ba kake nufi?
To ai wanda suka alman da hana dukiyar Najeriya, Allah kaɗai zai iya yawan sa a Najeriya, kuma shi Abacha ko da mulki ya kama fiti a mun gaba kin ya gurgurdan abin da ya yi a ƙasar nan, kuma shi mai girma shugaban ƙasa Buhari ya san da haka, kuma da Allah ya mai tsaware, to ina ganin Najeriyan nan aikin da za mu gani zai za a yi kwatanta sauran ƙasashen Turai na manyan ƙasashen duniya.
To, mun gode Malam Ibrahim, bari mu tafi Kaduna garin gwamna. Wake magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Alhaji Musa, ina dan jin hayaniya fa a gurin nan.
Wallahi yara ne, bari dan kauce. Barkanku da dare.
To, muna jin ka.
To, sunana Alhaji Musa Ngaro, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawu Kaduna, Najeriya.
To, muna jin ka.
To, alhamdulillah, idan muka dauki irin wayannan batutuwa, dai batutuwa ne wanda suke gaskiya, idan aka dauka akwai abun dubawa.
Eh.
Kuma mu irin kokarin da shi janar masa na Abace misali a gare mu, ai muna ganin a nan arewa dai ba a samu ba irin su baban gida, ba a samu shugaban kasa wanda yawa arewa irin wannan abubuwan ba.
Eh,
kuma ni na ganin da kamata a ce ma wai a tsani shugaban kasa Muhammadu Abacha ko dan yare su ko kuma dan wani abu ba. Mu ba abin da zamu yi sai da mai addu'a, Allah ya ji kanzar sa na Abacha, Allah ya gafarta masa. Amma mutum dan kishin arewa, dan kishin Najeriya, mai kishin mutanen shi.
Mun gode. To, bari mu tafi jihar Bauchin Yakubu. Wake magana?
Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi.
Mala Ayuba, muna jin ka.
To alhamdulillahi, wannan kudade dai Allah subhanahu wata'ala shi ya bar mu kansa sani. To idan kuma Allah ya kaddara an karbo kudin, muna so har ga Allah a kashe su ne a fannin ilimi, duba da yadda musamman mutanen karkara a Najeriya nan yanzu suna bukatar a ba su ilimi wanda su ma da su zama ana daidaitawa daidai da su, su ma su shiga cikin al'umma. To da Allah an karbo wannan kuɗi, muna so gwamnati ta kashe su ta hanyar ilimi. Na gode mai magana.
Gode Mala Ayuba, bar mu koma a Kaduna har yanzu. Wake magana.
Assalamu alaikum, sunana Lawan na Lawan daga nan kamfanin Fatere ke jaji Kaduna.
Malam Lawan na Lawan, muna sauraron ka.
To ni abin da zan ce game da kuɗin da ake cewa na Abacha, ba Abacha kaɗai ya ci kuɗin Najeriya ba. A ɗazu an yi hira da Al-Mustafa, na saurara. Ba Abacha kaɗai ya ci kuɗin Najeriya ba, saboda in kai lissafi kuɗin da Abacha ya bari, su suka sace su, manyan ƙasa su suka sace su. Suna amfani da sunan Abacha ne.
To suna watan suna harbewa ne da guzuma su harbi kar sana kake nufi?
Kwarai da gaske ma, ko ai ɗazu kun yi hira da shi Al-Mustafa.
To mun gode Malam Lawal, bari mu tafi jihar Nasarawa. Ke magana a Nasarawa.
Assalamu alaikum, ni ne Aliyu Labaran daga jihar Nasarawa, karamin hukumar kefi jihar kai magaji ɗaya Musa.
To muna jin ka Mala Aliyu.
To alhamdulillahi, wannan kuɗi na janar Sani Abacha, kana ce kuɗin Sani Abacha kuɗi ne na ƙasa wanda ya je ɓoye. To tunda Allah ya sa dai gafar ƙasarmu, alhamdulillahi muna murna.
To
muna murna a garfa gyara mana kasa.
To mun gode, bar mu tafi kuma Baucin Yakubu. Wake magana.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, wake magana.
Sunana Isma'il Muhammad Bello, mai gari da shinkafa kasuwar Winti.
To Malam Isma'il, muna jin ka.
Gaskiya kan kamar yadda masu magana suka yi magana, da za mu damu da duk shugabannin mu kamar Sani Abacha ne, wallahi da yanzu Najeriya ba zan san Najeriya nan ake yi ba. Misalin mu da kamar irin su India da su Iran da sauransu, yace amma ga mu nan mun kasa ci gaba saboda wannan kura da biragun da suke su mulkar mu.
To mun gode, bari mu sake komawa Kaduna da har yanzu. Wake magana.
Alfirasan ne da karamar hukumar Lere jihar Kaduna.
Wake nan?
Abdulrazak.
To Malam Razak, muna jin ka.
To ni dai game da kuɗin nan da ake cewa Sani Abacha ya kai waje, ina buƙatar a dawo da su a inganta rayuwar 'yan Najeriya, kamar matsalolin hanyoyi da tsaro da suka dami 'yan Najeriya. Musamman abin da yake faruwa yankin birnin Gwari da Zamfara. Ni fata na kina.
To muna godiya Malam Abdulrazak. To har yanzu dai muna so ku kira ku bayyana muna ra'ayinku. To muna da kira daga Gombe. To Yobe, muna da Malam ne Yobe, kana jin mu?
Ina jin ku.
To bismillah, wa ke magana?
Ina magana da Garba injiniya daga garin da ke.
Malam Garba, muna jin ka. Muna jin ka.
Yawwa, to mu dai muna fatan wannan kuɗi da har karɓo su, Allah sa mana aiki gaba daya. Dan muna buƙatar ayyuka da tsaro. Kuma shi wannan sata ba Abacha kaɗai ya sata ba. Yawwa, don dai kawai shi ɗin ba ransa ne, amma da yawa akwai wanda suka yi satan.
To mun gode Malam Garba, bar mu kuje birnin jihar Kebbi. Wake magana.
Injiniya Musa B. Ayyun daga Kebbi State National Government.
To Malam Isa, muna jin ka.
Injiniya Musa ne, Musa ne ba
mutane. To Malam Injiniya Musa, muna jin ka. Musa, muna jin ka.
Alhamdulillah, Allah zai sa dai a cikin zama alheri ga gargarnan cikin gaba dai.
To amin sun mami, me na ka gudunmawa?
Na yi kusan shekara biyu na nan hawan dubi don kuwa daga kada ba sai yau.
To muna jinka, me gudunmawa ka?
Gudunmawa dai ubangiji Allah sai a cikin zama dai alheri.
To mun gode, bari mu koma jihar Kaduna. Wake magana.
To da kai shi bali har dai barka da lafiya.
Barka ka dai Malam Murtala, muna sauraron ka.
Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gasa a Kano, tarayyar Najeriya.
To muna ji.
To a kaga dakta mu abun ya kan bamu mamaki kusan tunda demokradiya ta zo kusan a cikin shekara 20 kullun da gwamnati ta zo za ta yi ta ce za a je a karɓo kuɗin abata kuma abun mu yana ɗaure mana kai in ba a ga cincin me yasa ba a karɓo kuɗin lokaci ɗaya ba in ba dai su ma su kasashen yamma suna amfana da kuɗin ba in ma ya ɗauka kuma ni a gani na ma ba ma abaci bai sa ci kuɗi ba saboda yadda muke ga shi mai girma shugaban ƙasa ne yanzu baya shiga duk wata gwamnati da akwai kwama tala a baya dace tun da ya shiga gwamnatin abaci muna tunani tsarkake gwamnati ne kuma ba dan ma shi mai girma shugaban ƙasa bai cika magana ba ya kamata ai ya ga duniya cewa gwamnatin su na can da fa tsarkakiya ce ba farau ne gwamnati ba ne a ya kamata ya dinga bayani da fatan za a tashi lafiya.
To mun gode bari mu koma jihar Yobe wake magana.
Assalamu
alaikum. Assalamu alaikum na Yobe.
Yawwa na na abubuwan zan faso ta Maturu.
Wake magana?
A tabbatuwar har Yobe garin da Maturu.
To muna jinka.
To wato alhamdulillah ni dai ana wa ra'ayi wannan kudi na abata.
Eh.
Ya ni zan yi kuma kamar mutuwa ce mai tonan a
ciki. Eh.
Sai da inda abata yana raye.
Eh.
Wannan bullugwaza a cikin gaskiya ina ga ba zai faru ba. To amma tunda har hakan ya faru me ya kamata idan an karbo kudin nan a fita wa jarida an karbo kudi adadi kaza kamar yadda ake sanarwa a kafafen watsa labaran nan a take kusawa a sanar da jama'a to mun karbo kudi adadi kaza zamu muku aiki kaza in Najeriya ta tabbatar da cewa eh hakan lalle ya kasance amma an aka kawo aka ji shiru fa su ma hakan take.
To mun gode bari mu tafi jihar Jigawa. Ke magana a Jigawa?
Sani Shafta ne. Zarmu kuna rusula kankarkar.
To muna jinka Malam Sani.
Ni abin da ke so ba wai sana ba ta kaɗai ba ne ya yi mulkin Najeriya.
Eh.
Akwai waɗanda suka yi suna nan a raye don mu su ba za a bincike su ba.
Eh.
Kamata su ba a bincike su in an samu kuɗin duk gaba ki da haɗa wa talakawa aiki.
Eh. Kana nufin
wanda ya mutu bane kawai za a bincika.
Kana nufin su waɗanda suka yi mulkin soja kenan ko ku wanda kana nufin hadda na farar hula.
Din ma wanda ya mulkin aka bincike sai an samu kafi a gindinsa.
Eh.
Saboda haka a bincike su ma an samu kuɗinmu kawai a mana aiki a huta lafiya daga Sani Muhammad Shafta karamar kuma suna kan karkar.
To mun gode Malam Sani Muhammad da wannan ra'ayi naka. Har yanzu dai muna jira ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku dangane da waɗannan kuɗaɗe na General Sani Abacha da ake cewa an kwato daga sauran ƙasashen duniya. Ya kuma kuke ganin waɗannan kuɗaɗe idan an karɓo su ya za a yi amfani da su ta yanda za su taɓa rayuwar al'umma? To muna da kira daga jihar Gombe. Wake magana? Muna jinka na Gombe.
Ina jinka.
Eh, muna jinka. Me wake magana?
Ni ne dinge-dinge ne daga jihar Gombe duk local gamman.
To dinge-dinge muna jinka.
Ni dai ina dan ba da shawari ne bisa ga wannan kudaden da ake bayaninsa.
Eh.
To mu kuma idan Allah ya kaddara da wannan abun har ya faru muna roƙon gwamnatin Najeriya da ta taimaka mana ta duba mana hanyoyin da muke fama da su a taimaka.
To masha Allah to muna godiya malam dinge-dinge. To muna godiya ina ganin iyakar abin da za mu dauka kenan a wannan lokaci. To masu saurare gobe ma rana ce idan Allah ya ba mu iko za mu ba ku dama ku sake kira ku bayyana mana ra'ayinku. Yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
A mako na takwas na Premier League ɗin ƙasar Ghana, Santiago Nako ta yi baran-baran da Wafa FC a sagar Cup take nan ba karibin da mu. Sa'an nan Mysterious Dwarfs ta ba da mamaki yayin da ta yi kwanci-kwanci tallabta wa Edwana Stars kashi da ci 3-1. Accra Great Olympics ta yi tattaki har kuma sai ta yi wa King Faisal yankan ƙauna ci 4-3 a Babayar Sports Stadium. Yanzu ga sakamakon sauran wasannin ligin ɗin da aka yau Laraba. Midiyama SC 1 Betchim United na nema. Lagos City 1 Elmina Sharks banza. Chelsea 1 Karela United banza. Liberty Professionals 1 Dreams FC 2. Sa'annan Inter Allies 3 11 Wonders na nema. Hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta nada Obed Kufu a matsayin jami'in mutunci kamar yadda hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA a takaice ta bukata yadda zai rinka sa ido akan duk waɗansu abin da suka danganci mutunci din da kumbiya-kumbiya na 'yan wasa da alƙalan wasanni gabaki ɗaya. Masu shirya wasannin Olympics da za a yi a birnin Tokyo sun nuna damuwa ainin game da yaduwar cutar coronavirus da irin tasirin da za ta yi a wasannin na Tokyo. Babban jami'in zartarwar kwamitin shirya wasannin din na Tokyo Toshiro Mochi ya ce fatar su a kawar da cutar cikin hanzari. Shelley Ann Fraser-Pryce wacce sau hudu tana lashe tsirin mita 100 na duniya ta ce za ta iya yi wa matasa masu jini a jika fintika hutar lashe zinari a Tokyo. Lionel Messi ya yi suka ga jawabin da daraktan wasanni Eric Abidal ya yi cewa 'yan wasa ba su yin aiki tukur karkashin tsohon kociya wato Ernesto Valverde. A watan Janairu ne aka sallame Valverde din Phoenix Sentien na iya maye garbinsa. Dan wasan Ghana Kojo Asamoah bai samu shiga cikin jerin 'yan wasannin Inter Milan da za su taka mata leda a rukunin knockout na ligin Turai na shekara 2020 ba. Dan wasan mai shekaru 31 sau uku yana bugawa Inter Milan wasan Champions League inda suke yin na uku a rukunin F aka maishe su kasa zuwa ligin din Turai, amma an ƙara sa sunan Victor Moses da Christian Eriksen da aka yi sayin din su baya-bayan nan cikin jerin 'yan wasan guda 22. Kociyar kasar Ghana a zamanin gasan cin kofin Afirka na shekara ta 2002 Malik Jaber ya fito a wannan lokaci bayan shekara 18 yana bayyana dalilin da ya sa a wannan lokaci suka kore Sami Kufuor daga sasanin Black Stars. Abdul Malik Jaber ya ce sun kore shi ne saboda a lokacin ya ramfita cikin dare ya tafi wurin shakatawa. Hakan din suna jin zai gurɓata 'yan wasannin gabaki ɗaya, abinda ya sa cikin hanzari aka sallame shi kenan. Da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin na yau. Ridwanul Lamuk tare ba sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
So a gaida Ridwanullah Abbas, yanzu nan mun samu labarai da ɗumi-ɗuminsu daga jihar Kaduna. Rundunar 'yan sandar Najeriya sun yi nasarar kashe waɗansu 'yan ƙungiyar Ansarullah waɗanda suke 'yan ta'adda wanda suka kai kimanin kusan mutane 250 a ƙaramar wani gari da ake cewa Kaduru da ke ƙaramar hukumar Birnin Gwari a jihar Kaduna. Idan Allah ya kai mu gobe da safe za ku ji mu ɗauke da cikakken bayani. Yanzu kuma za ka kawo muna kanin labarai.
To yau ne Laraba, za a kawo ƙarshen shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump da ake tsammanin wanke shi daga zargin wuce gona da iri a gudanar da aikinsa da kuma yi wa majalisa karen tsaye. Wata kotu a Afirka ta Kudu ta ba da sammacin kama tsohon shugaban ƙasar Jacob Zuma bayan da ya yi ta yin ƙin bayyana a gaban kotu domin fuskantar shari'ar zargin cin hanci da rashawa da aka daɗe ana yi. Sannan a ƙasar Kenya, duk da cewa ta haramta kaciyar mata a shekarar 2011, al'adar ta ci gaba a wasu ƙabilu. Shugaba Uhuru Kenyatta ya yi alƙawarin kawo ƙarshen yin kaciyar mata kafin shekarar 2023, shekaru 7 gabanin ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙayyade don dakatar da wannan al'ada a duniya baki ɗaya. Masu fafutuka duk da haka sun ce ana buƙatar ƙarin ɗaukar matakai yayin da miliyoyin yara mata har yanzu suke cikin haɗarin fuskantar wannan al'ada.
To masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma wadda ta shirya ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Justin. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia, da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace, salam.